أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Asabar a yau mana 22 ga watan Ramadan, hijira 1446, wanda ya zo daidai da 22 ga watan 3 miladiya 2025. Cikin tafsirin wani littafin Allah Maɗaukakin Sarki, har yanzu muna cikin Suratu Sad. Gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka. Wani yana tambaya ce, ya kasance yana shaye-shaye amma baya shan giya, ya girman laifinsa yake a gurin Allah? Laifinka babba ne, domin duk wani abin da Allah ya haramta to in mutum ya aikata ya yi laifi a wajen Allah, kuma laifin mai girma. Dukkan abin da yake kawar da hankali, yake busar da hankali, haramun ne shan shi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ya ce dukkan wani abu mai sa maye giya ne, kuma dukkan giya haramun ci. Don haka, idan baka shan giya amma kana shan wani abin da yake kawar da hankali, to kana nan dai a matsayin mai laifi, kana nan a matsayin mai shaye-shaye, kuma zunubinka yana da girma a wajen Allah. Ka ji tsoron Allah, ka tuba, ka daina. In baka daina ba, ka mutu a cikin wannan yanayi, to ka mutu kana mai saɓon Allah, kuma lamarinka yana wajen Allah Maɗaukakin Sarki, amma laifin yana da girma a wajen Allah. Sai tambaye shi ta biyu, ce wani ne ya ga ana ci wa mahaddacin Alkur'ani mutunci, sai ya ce da su idan ba su daina ba Allah zai kullace su, menene hukuncinsu ko hukuncinsa? Ba mahaddacin Kur'ani ba kadai, duk wani ma wanda yake bai da haƙƙi ba daidai bane a ci mutuncinsa. Kowa ne ne, ba a zubar da mutuncin mutum, a taɓa mutuncinsa sai inda wani haƙƙi da shari'a ta halatta a yi mai haka. Wanda misali yayi zina, shari'a ta ce ai mai bulala, bulalan nan da za a fito ai masa a gaban mutane, zubar da mutunci ne. To amma shari'a ce ta bada umarni ai, ko wanda yayi kazafi ai mai bulala, ko wanda yayi sata a yanke hannu, ko wanda yayi wani laifi alkali ya mai hukunci na ta'ziri, ila hukuncin ya ce alkali ya ce abinda za a yi, a je kasuwa da shi, a kewaya da shi, a aske masa kai, ko wani abu makamancin haka, ko a ce ya share kwata ta unguwa ko wani abu. To in dai mutum yayi laifi, kuma laifin da yake laifi ne alkali ya hukunci, to anan ba laifi dan an zartar mai da hukunci, ko da kuwa a cikin hukuncin akwai taɓa mutuncinsa. Amma ba da haƙƙi ba a zagi mutum, ko a ci mutuncin shi, ko a gaya mai munanan maganganu, wannan baya halatta. Manzo Allah ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, musulmi na ƙwarai shi ne wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da bakin shi. Ma'ana baya ci wa musulmi mutunci, baya cutar da su. To kuma idan ya zama haddacin Alkur'ani ne, mai aiki da Alkur'anin, kaga ma'ana alamu da ke nuna cewa bawan Allah ne wanda yake da kusanci ga Allah. To gurgurdar yadda mutum kuma ya kusanci Allah, ya zama bawan Allah, waliyin Allah, to kuma yin faɗa da shi kuma ƙarin laifi ne a kai. Hadisi ingantacce, Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Allah yana cewa duk wanda ya gaba da waliyina, to Allah ya ce ina mai shelar yaƙi, ba kuma wanda zai yaƙi da Allah ya samu nasara. Da haka in mahaddacin Alkur'ani ne, mai aiki da Alkur'anin, malami, to kaga yana da kusanci ga Allah Maɗaukakin Sarki, ba daidai ba ne a ci mai mutunci ko a zubar mai da mutunci. Haka ma dukkan wani musulmi gaba ɗaya. Wannan yana tambaya cewa, duba da lada ga mai karatun Alkur'ani, wanne ne ya fi falala? Ko lada tsakanin zuwa majalisin tafsirin Alkur'ani da kuma na zauna a gida na karanta alqur'anin a wannan wata mai albarka wanda yake lada tambayar da yake kenan ya danganta idan kai baka san ma'anonin alqur'ani ba to kaga jin tafsirin yana da matukar muhimmanci a tare da kai dan shi alqur'ani littafi ne na tadabburi littafi ne da Allah ya saukar dan abibi ayoyin shi a karanta a samu tsoron Allah a samu takawa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab da aka karanta alqur'ani mujarradin karantawa ba tare da sanin ma'anonin shi ba ba shine kadai abin da ake nema ba so ake ka hada bi ka karanta ka iya karantawa din kuma ka san ma'anonin shi yasa ba a wajen tafsiri ake jan baki hikimar jan baki shine an karanta ayoyin ka ji su a karance kuma ka ji ma'anonin su dan haka kai yanzu abin da yake akan ka hada bi amma in kai dalibin ilimi ne kana iya sanin ma'anonin alqur'ani kana iya daukan tafsirai ka karanta kana iya wannan to ba za a lazumta maka sai ka zo ba sai ka zauna kai ta karatunka kuma kana bibiyar ma'anonin alqur'ani din kana tadabburi a ciki amma in ba wannan ba to abin da yafi ka hada bi kai karatun kuma ka zo ka saurari tafsiri dan ka san ma'anar abin da kake karantawa to wannan yana kuma tambaye yake cewa yana son karin bayani kan hadisin ummuna Aisha da yake nuna rakatayil fajri ta bi duniya da abin da ke cikin ta to ita sallar asuba din da sauran salloli ya za a kwatanta falalarsu falalarsu tana nan a matsayin su na wajibai na farillai bal ma ita rakatayil fajri ai bata zama nafila ba sai in ka tsaye da sallar asuba din wanda yanzu baya sallar farilla bai damu da azhar ba da asar magriba isha wannan salloli na farilla baya yin su to ko yayi nafila shirme yake baya ba zani ne ita nafila ta zama nafila ne idan akwai farilla shi yasa an ka karanta hadisi wanda muka karanta farkon shi dazu Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba kafin wannan Allah yake cewa babu wani abin da bawa zai kusance ni da shi abinda na fi so fiye da abinda na wajabta mai duk abinda Allah ya wajabta ai to Allah ya fi san shi fiye da abinda ba wannan ba kaga sallar asuba wajibi ce farilla ce dole ce to Allah ya fi san ta fiye da rakatayil fajri girman ta a wajen Allah ya fi akan maganar rakatayil fajri da mutum zai yi to dan haka sannan sai bayan kayi farilla sannan Allah ya ce in bawa na ya ci gaba da kusanta ta da nafilbili to Allah madaukakin sarki ya ce sai na so shi idan ya ci gaba da kusanta ta da nafilbili ce idan na so shi sai in zama jinsa da ganin shi da hannun shi da kafar shi ma'ana in kare mai waɗannan gabbai dan haka nafila ba ta zama nafila in ba farilla to dan haka farilla kuma ta fi soyuwa a gurin Allah fiye da nafila wanda zai rayu akan farillai ma'ana ya zama musulmi duk abinda Allah ya wajabta yana yi daidai gurgudu abinda ya hana ya hanu to koda bai zo da nafilbili ba wannan bai hana ya samu aljanna ko ya samu falala a wajen Allah amma ba nafila ita kadai ba tare da falilla ba dan haka ba za a samu ba dan haka ire-iren waɗannan hadisai ba wai suna nuna ita nafila tafi farilla ba a'a suna nuna falalar ita kuma nafilar ne dan akwai daitar da kai wajen yin ta dan aka yi shiru kida ba lallai kai ba to ita ma ga falalar ta da girman ta kuma ba wai yana nuna cewa a'a sauran ibadoji su kuma duniya tafi su ba a'a ana dai kwadaitar da kai ne kan yin wannan nafila amma abinda Allah ya wajabta yafi soyuwa a gurin Allah fiye da abinda yake na nafila sai wannan da ya rubuto takarda mai cike da rubutu da yawa yana cewa yana cikin damuwa mai tsanani ya ma rasa yadda zai samu mafita yace mallam kin ina dan shekara 20 nake son aure iyaye na suka nuna min karatu suka fi so nayi karatun na gama ko nayi karatun ban samu aiki ba kuma ban da sana'a na kai shekara 25 zuwa 26 na nuna musu ra'ayina na aure amma ba su yi min ba kici na fara fita neman kuɗi ina laboranci dan in yi aure amma wallahi mallam har yanzu ban samu hali ba kuma su iyayena a cikin su akwai mai kuɗi da zai iya yi min auren ya sama min sana'a amma bai yi ba kuma na sha samun sa in masa bayani kai mallam ya sha gani na ma da mace amma bai dauki mataki ba gashi ta kai na fara tasa jurewa na fara saban Allah a bisa wannan dalili wallahi mallam har yanzu sun ki sama min sana'a kuma sun ki su yi min aure tashi yanzu na kai shekara 30 banda sana'a kuma banda aure kuma ba kuma saban Allah yana so ya zama min jiki shine nake son malam ka bani shawara ko mafita da zan gujewa saban Allah su kuma ka ba su shawara da jan kunne akan wannan mataki na nake min aure da sama min sana'a yace saboda su da sauran iyaye masu irin wannan hali dan su ne sanadi kuma malam ɗaya daga cikin su yana wannan majalisi ina ganin ina ganin safanka ya isa inda yana nan kuma ina sa ran yaji sai dai shi irin wannan bayani baka yin hukunci ta bangare daya yanzu kai jawabanka muka saurara kila da za su zo su masa bada hanzarin su ga su ma suna da abin da suke hangowa kuma musamman iyaye iyayen mutum a duniya sun fi kowa kaunar shi kuma ba na jin haka kullum za su ƙi maka aure ko su baka sana'a akwai wani abu dai da ba lallai ya zama mun sani ba kuma kila kai ka sani ko baka sani ba da haka ni shawara da nake baka ka nemi abokan iyayenka ko kuma kakanninka ko wasu wanda suke kyakkyawa alaƙa da su ka gaya musu matsalarka su je su same su kuma su tattauna da su za a samu mafita insha Allah ta'ala da yau akwai wani abin da kake yi ka ki bari su kuma dalilin wannan suka kyale ka a wannan yanayi ko kuma tayyu in an baka sana'a baka da kulawa ba za ka kula ba dan haka shi wanda kake ganin yana da kuɗin yake baka sana'ar yi din in dai ba za ka kula ba kaga ba zai baka ba wani sa'in da dama za ka ana ta zargin mutane a ce sun bar dan uwansu ko dan su yana wahala kuma ka tattauna da su sai ga babu abin da basu yi ba matsalar da gare shi ne to da haka in ka nemi manya suka same su cikin fahimta babu shakka za a samu bakin zaren kuma za a yi maganin abin kuma abu na biyu ba daidai ba ne ka shiga sabawa Allah Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya gaya mana waɗanda ba su samu damar aure ba wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allah min fadli wanda ba su samu damar yin aure ba Allah ya ce su kame wannan abin da kake na sako ba iyayen kake cutarwa ba kanka kake cutarwa kuma in ka mutu Allah sai ya kama ka da shi kuma wannan yana iya zama sanadin rashin samun albarka a rayuwarka musamman zinubi na neman mata ba karamin zinubi bane yana ruguza rayuwar mutum ta duniya kuma ya ruguza ta lahira duk mai neman mata in bai tuba ba za ga a rayuwarsa baya albarka ko me yake samu ba zai zama mai albarka tare da shi ba sannan kuma in ya mutu ga azaba a gurin Allah madaukakin sarki da haka ba dabara bace ka dinga sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa wanda ya samu dama yayi aure wanda kuma bai samu dama ba yayi azumi fa innahu lahu wija azumin zai zama masa kariya ma'ana in dai zai yi azumi irin wanda shari'a take so ya kame ganin shi ya kame jin sa ya kame hannun sa ya kame kafarsa daga zuwa gurin sako to azumin zai dinga kange shi dan da zarar zai wannan zai kana cewa ai shi azumi yake sai zama ya kange shi daga fada irin wannan kuma ka sanya a zuciyarka cewa za ka nemi sana'ar yi ka yi domin ka yi aure hadisi ya tabbata cewa mutane uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su daga ciki akwai mai niyya aure dan ya kame kanshi to in ka sanya wannan niyya ka nemi sana'a ka kyautata niyyarka ka dogara ga Allah madaukakin sarki ka yi kuma iyayenka kai musu biyayya ka samu su samu su tattauna da su za su faɗi dalilansu in dalilai ne karɓaɓɓu kaga kai sai a gaya maka sai ka gyara in kuma dalilan nasu ba dalilai bane wanda suka zama karɓaɓɓu to su kuma sai a yi musu nasiha sai su gyara babu ko shakka in uba yana da hali da bai da hali kuma ya kai matsayin aure to daidai ne uba ya masa aure daidai ne uba ya mai aure sai dai kuma in da bai da sana'a shi kuma uba bai da karfin da zai rike mai mata to kaga anan ba za a lazimta yi maka aure ba don ba zai rike maka matar ba shi kuma aure akwai nauyi a cikin shi akwai ciyarwa akwai tufatarwa akwai gurin zama akwai kula da lafiya akwai tarbiyya duk wanda abuwa sai zaka iya zaka yi aure ba daidai bane in baka da sana'a su kuma ba za su iya rike maka matar ba sai maka aure kuma a zo ya zama uwa kwanci ya kwance gaba daya haihuwar guzuma kenan to dan haka shawara ta gare ka ka samu manya wanda suke da alaka da iyayenka su je zauna da su su faɗi matsalarka su ma su yi bayanin dalilin su sai a samu mafita sai ga an samu warewa insha Allahu ta'ala kuma wannan sabon da ke na Allah ka daina ba mafita bane in ka ci gaba da yi to lalata rayuwarka kake kace kuma zaka kwashe rayuwarka albarka yanzu ba ta da albarka ubangiji Allah ya kare mu muna cikin suratul Saad ajiya mun tsaya kan aya ta 16 ko 17 ko 16 insha Allahu ta'ala yanzu mu tashi kan aya ta 17 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim isbir 'ala ma yaquluna wa zkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab inna sakhkharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
ألا ملوك تنسر كيسي اصبر على ما يقولون كي هقولي أكام أبن لسكي فدا وذكر عبدنا داود كتنباو مو داود zal aidi ma'abocin karfi innahu awwab hakika shi mai yawan komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki inna sakharna aljibala ma Allah yace hakika mu mun hore masa duwa su tare da shi yusabbihuna sana yin tasbihi bil ashi da yammaci wal ishraq da lokacin hantsi Allah yace wattaira haka nan mun hore masa tsuntsaye mahshuratan suna tattaruwa ko ababan tattarawa kullun duka da dutsen da tsuntsayen da duwatsun da tsuntsayen lahu awwab suna yi masa da'a wa shajjana mulkahu Allah ya ce mun karfafa mulkin sa wa atainahu alhikma mun bashi yin hikma yin aiki daidai da fadin daidai wa faslal khitab da kuma rarrabe zance da kuma zance daki-daki Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana irin abubuwan da waɗannan kafirai suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai ma suna izgili bayan sun ce masa mai sihiri bayan sun ce masa mai waka bayan sun sifata manzo Allah da ƙarya kuma sun yi da'awar ma amma gaggautu da azabar da ake cewa a gaggaututa duk sun yi waɗannan abubuwa na izgili sai Allah ya ce manzo Allah isbir ka ya hakuri alama ya kuluna kan abubuwan da suke fada waɗanda suka wuce a baya na irin sahirun kazzab wa zukura abdana daud ka tina bawan mu daud anan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tina daud ma'ana ya kalli irin yanayin annabi daud da yadda yake da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya mai ni'imomi waɗanda Allah ya ambata a cikin wannan ayoyi sai manzon Allah shi ma ya kalla shi ma sai ga Allah madaukakin sarki masa irin waɗannan ni'imomi dan haka ya tuna halin annabi Dawud dan ya zama abin koyi gare shi dan ya zama abin koyi gare shi annabi Dawud yana cikin annabawa da Allah ya jiro a cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi Allah ya jiro sunayen annabawa guda 18 sannan kuma daga ƙarshe Allah ya ce to waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar dan haka kai koyi da shiryarsu to shi yasa ana aka ce tana annabi Dawud sai manzon Allah ya koyi da shi Allah madaukakin sarki ya ambato mana irin ni'imomi da yawa annabi Dawud na farko dai bawa ne na Allah abdana kuma bauta ke bantacciyar bauta ita ce wadda ta zama dalilin kiran shi da abdana bawan mu shine bawa ne mai bautar Allah bawa ne mai yin abinda Allah yake so bawa ne mai barin abinda Allah ya hana dan haka ubudiyya ce khassa ba wai ubudiyya bace amma ubudiyya amma shine mutun ya zama bawan Allah kasancewar sa Allah ne ya halicce shi kasancewar sa yana karkashin tasarrufin ubangiji Allah ne yake juya rayuwar shi yadda ya ga dama to dole ko ya ki ko ya so dole ya zama bawa ga Allah madaukakin sarki to ba wannan ubudiyya ake magana ba ana ana magana ubudiyya bauta ta bautawa Allah ta bin Allah ta kaunar Allah madaukakin sarki ta barin abinda Allah ya hana to Allah ya tsarta annabi Dawud da wannan sifa din bawa ne namu sannan Allah ya ce zal aidi ma'abocin karfi anan karfi suka ce abinda ake nufi Allah ya bashi karfi na jiki dan kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin wa alanna lahul hadid mun tausasa masa karfi annabi Dawud yana daukan karfi duk karfin shi ya lankwasa shi da hannun shi kage kene yana da karfi sannan kuma yana da karfi wajen ibada wajen bautawa Allah azza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa fiyayyan azumi na nafila da mutum zai yi shine azumin annabi Dawud kana yasumu yawman wa yuftir yawman yana azumin rana yau yayi gobe ya huta yau yayi gobe ya huta kaga wannan karfi ne da Allah ya bashi na ibada sannan kuma mutum ne mai kiyamar dai yakan tsaya yayi bacci a farkon dare ya tashi ya raya wani yankin dare sannan ya sake yin bacci wannan ma yana nuna ibadarsa da haka yana da karfi na jiki yana da karfi kuma na bautawa Allah madaukakin sarki wannan ni'ima ce ta ma da Allah yayi wa annabi Dawud sannan innahu awwa mai yawan komawa ne zuwa ga Allah mai yawan istighfari da tuba da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga wannan ba wata ni'ima ce da Allah yayi wa annabi Dawud sai Allah ya ce sannan ga wata ni'ima inna sakharna al-jibala ma Allah ya ce mun hore duwatsu tare da shi ma'ana Allah ya hore duwatsu tare da annabi Dawud yusabbihuna tana yin tasbihi duk lokacin da annabi Dawud yake karanta zabura ko yana tasbihi yana ambatan Allah waɗannan duwatsu suna yi tare da shi kuma yi ne na hakika magana su inganci yi ne na hakika dan wasu sun yi tawilin wannan tasbihi suka nuna kamar ma'ana amsa amoni kamar ma'ana in yana yi duwatsu suna amsa amma irin kamar yadda ake jin amsa kowa ko amsa amo ko eko na abu to shine abinda ake nufi wannan tawili ne magana mafi inganci a kamar yadda Imam Qurtubi yake faɗa yake wa anna zalika tasbihu maqalin ala as-sahih min al-aqwal tasbihi ne na faɗa in ya faɗa suna faɗa tare da shi kuma annabi Dawud Allah ya hore masa murya mai dadi kamar yadda manzon Allah yake cewa Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah yake cewa laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud an baka murya mai dadi irin muryar da aka ba iyalan gidan annabi Dawud to da haka idan annabi Dawud yana karanta wannan zabura ko yana yin tasbihi waɗannan duwatsu suna yi tare da shi yusabbihuna bil ashi suna yi da yamma al ashi shine irin wannan lokaci bayan sallar la'asar har zuwa abin da ya gaba amma dai yawanci bayan la'asar ko zikirin da ake yi na yamma lokacin yin su shine bayan sallar la'asar idan mutum ya bari rana ta fadi to zai iya yi amma ba kamar wanda yayi bayan la'asar ba sannan wal ishraq da kuma lokacin da rana ta daga ta fito akwai shuruq shuruq shine fitowar rana al-ishraq kuma shine ranar ta daga ta fara yin ma'ana abinda yake na haske ta fara hakikai ya fara tasowa shine al-ishraq wannan lokaci ne da ya halatta ina fila lokacin da rana take hudowa ta kunno kanta ba a yin nafila amma in ta fito ta dan daga to lokacin nafila ne to su ma suna tasbihi tare da shi a irin wannan lokaci din wanda wannan al'umma za a ga wannan lokaci ne na sallar walha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ta a cikin wani hadisi da cewa salatul awwabina salla ce ta masu mai da lamarin su zuwa ga Allah salla ce mai falala ana iya raka'a biyu ana iya yin hudu ana iya yin shida ana iya yin takwas ana iya yin sha biyu kamar yadda duka hadisi sun zo da wannan kamar yadda malamai suka yi bayani to manzo Allah yace salatul awwabina hina tarmidul fisal salla ta masu mai da lamarin su ga Allah shine lokacin da rana din nan ta daga ta fara zafi rairayi fara yin zafi yan kananan raquma suka fara jin zafin wannan rairayi din to wannan shine lokacin ta da yafi kowane lokaci to waɗannan duwatsu suna yin tasbihi tare da annabi Dawud a irin wannan lokaci safiya da yamma sannan Allah ya ce wattaira haka nan kuma da tsuntsaye su ma Allah ya hore masa waɗannan tsuntsaye mahshura su ma an tattara su kullun duka waɗannan abubuwa da duwatsu da tsuntsaye lahu awwab masu yi mai da'a ne suna wa annabi Dawud da da'a da haka idan yayi suna yi tare da shi a wani gurin Allah ya ga mana ce ya jibalu awwibi ma'ahu wattayr Allah ya ce ya duwatsu kuma mai ta tare da shi haka nan tsuntsaye to shine ana Allah yake ja mana daga cikin baiwar da Allah ya masa wadannan abuwa suna yin tasbihi tare da shi kuma dama Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa babu wani abu face yana yi wa Allah tasbihi wune dai ba mu fahimta komai da ka gani daidai da wadannan kayan da suke gaban mu na amsakuwa da lasifika da wannan abin recording da kaza da wannan ginin da komai yana wa Allah tasbihi amma mu ne ba mu fahimta to dan haka waɗannan abuwa suna tasbihi tare da shi wannan ma ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya masa sannan wata ni'ima wa shajjajna mulkahu muka karfafa mulkin sa an ba shi mulki mai karfi ba wai kurin yawan adadi ba kamar yadda wasu malaman tafsiri suke faɗa a'a akwai yawan sojoji da kuma da'a ma da mutanen da suke masa kuma Allah ya tabbatar masa da wannan mulki sannan wa atainahul hikma mun ba shi hikma hikma anan shine fadin daidai da aikata daidai wasu kuma suka fassara hikima da cewa ana nufin manzanci ba'ana mun bashi annabci shine abin da ake nufi da hikima wasu suka ce abin da ake nufi sunna ba'ana mun bashi maganganu na hikima wanda suke dauke da ma'anoni masu kyau sannan wa faslal khitab kuma mun bashi malallaban zance in ya tashi yana yin zance daki daki ana fahimta shine ma'ana faslal khitab wasu suka ce faslal khitab shine mun bashi iya hukunci idan ya ji magana ya ji sai saurara to ya kuma san yadda zai hukunci wannan hukuncin ya zama daidai a cikin abin da ya ji to duka wannan baiwa ce da kima da Allah yayi wa annabi Dawud waɗannan ni'imomi duka da Allah ya jira ana da aka ce manzo Allah ya tana annabi Dawud zamu ga Allah ya bai wa manzo Allah dikir kamar yadda Imam Ibn Ashur yake ambatawa in mun duba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya bashi annabta kuma shi ma bawa ne na Allah kamar da Allah ya raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan abdu zuwa gare shi subhanallazi asra bi abdihi bana abdihi ai abdullah wannan ba kama abdullah yad'u da haka kaga anan wazkuru abdana shi ma manzo Allah bawa ne na Allah zal aidi ma abucin karfi haka shi ma manzo Allah Allah ya bashi karfi na ibada ya ba shi karfi na jiki kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sallar dare har kafafunsa su kumbura saboda yadda yake tsayuwa sahabi daga cikin sahabban shi yace na bi manzo Allah sallah da daddare sai da ne kamar in yi wani abin da ban kyauta ba wani abin da ba daidai ba aka ce me ake me kai kai ne yake yi yace wallahi na kusa in zauna an bar manzo Allah ya ci gaba da sallar nan saboda yadda manzo Allah ya tsawaita ta ka duba sallah ce aka karanta suratul baqara aya 286 aka gama aka shiga suratul nisa 170 da wani abu aka gama aka shiga ali imran da raka'a ɗaya ba muka duba yanzu wanda muke yi yanzu tahajjudin da muke yi ka duba ana karanta nisbi ana karanta da wuya dai ka samu inda ake karanta hizmi guda a raka'a ɗaya amma ka duba yadda muke ganin ta muka yi mukarin kan muna jin a ranmu cewa mun yi kokari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a raka'a ɗaya an karanta waɗannan suroli kuma karatu na manzo Allah in yazo ayar rahma sai ya roka in yazo ayar azaba sai ya nemi tsari da haka haka manzo Allah yana da karfi na ibada sannan hatta karfi na halitta na jiki annabawan Allah duka karfafa ne ba wani annabi da yake da ginin jiki wanda yake mai rauni shi yasa ko aiki aka zo in abu ya gagara in manzo Allah ya zo sai ayi a gama a wuce ga karfi da Allah ya bashi kuma ga mu'jiza da ana hakan khandaq walalo da za a haka lokacin da za a yi ghazwatul ahzab an zo dutse duk an sara an gagara kuma ga yunwa ma lokacin da rashin abinci amma da manzo Allah ya zo sara daya dutsen ya tsaye ya kara yi uku shikenan ya tattake to Allah ya ba manzo Allah shi ma karfi ma'ana na jiki da kuma karfi na ibada da bautawa Allah madaukakin sarki sannan innahu awwab annabi Dawud mai komawa ne zuwa ga Allah haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inni la astaghfirullah fil yawmi wal lailati 100 marra manzo Allah yace ina neman gafara Allah a dare da yini sau 100 yana yin istighfari sau 100 yana tuba da istighfari sama da 70 da wannan yana nuna maka yadda manzo Allah yake komawa zuwa ga Allah ga sallar wala'a lokacin da aka yi fatu makka ya shiga gidan ummu hani sai da ya raka'a 8 manzo Allah yi a sallar walha ta wannan lokaci salatul ishraq haka yazo a wata riwaya kushiwa manzon Allah Hawwa mai yawan komawa ne zuwa ga Allah sannan Allah ya ce inna sakharna aljibala ma'ahu Allah ya ce mun horewa annabi Dawud zuwa su tare da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce wa ni a garin Makka na san wani dutse da yake mun sallama ana manzon Allah ya zo ciya dutsen yana mai sallama sannan kafankwani manzon Allah ya debo su ana ji suna tasbihi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan tsuntsaye manzon Allah yayi magana da dabbobi haka ba wani abu ne da manzon Allah bai da shi manzon Allah yana da wannan mu'jiza din sannan kuma haka nan Allah madaukakin sarki ya karfafa daura ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa shaddajna mulkahu to haka manzon Allah ya fara tun abin yana yi a hankali ana azabtar da mabiyansa har ma'ana musulunci zo yayi karfi har aka zo aka yi fatu Makka aka karye waɗannan gumaka da suke cikin Ka'aba aka rusa su gaba daya Makka ta zama darul Islam ya zama daga ranar magana hijira ta kare wa kul ja al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa haka manzo Allah yake faɗa yana karye wannan gumaka din haka daular musulunci ta kafu kuma ta ci gaba da kafuwa a zamanin Sayyidina Abubakar duk da an samu masu ridda amma sahabbai ba su yi ma'ana ƙasa a guiwa ba suka yaƙi su musulunci ya dawo da karfin shi haka nan zamanin Sayyidina Umar musulunci ya yaduwa zamanin Sayyidina Usman to wannan shine shi ma Allah ya ba manzo Allah irin wannan karfafawa din sannan wa atainahu alhikma Allah ya ce mun baiwa annabi Dawud annabta manzo Allah ma annabi sannan hikima ma Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama bal manzo Allah ma yana cewa utitu jawami'ul kalim an bani matattarar zance sai manzo Allah ya yi jumla daya sai ta dauki ma'anoni da yawa masu kyau ka dauki hadisin manzo Allah la taghdab kada kai fushi in ka duba sharhi zaka ya kunshi abuwa da dama kuma ya magance matsaloli da dama ka duba din manzo Allah innamal a'malu binniyat suka ce zai shiga babi 70 na ilimi innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa ka tafi duba din manzo Allah man amila alayhi amalan laysa alayhi amruna wa huwa radd wannan kaida ce ga mabiya duk wanda yayi wani aiki da babu umarnin mu inji manzo Allah amma yan masa to da haka manzo Allah shi ma Allah ya bashi alhikma wa fasl alqita da haka waɗannan ni'imomi manzo Allah din yana da su saka aka ce kina annabi Dawud da Allah ya masa irin waɗannan ni'imomi to idan ya kina sai yayi hakuri yadda su ma annaba waɗancan suka yi hakuri da haka idan da damuwa da abin da suke faɗa ya ci gaba da da'awa da kira zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan shimfida ce Allah yayi mana dangane da kissa da za a ba mu ta annabi Dawud kada mutum ya karanta wannan kissa kuma ya zama yana wa annabi Dawud wani kallo na daban a ga fa ni'imomin da Allah ya masa ni'imomi ne masu yawa hatta wannan kissa da ta faru ba wai ta tauye darajar shi ko ta rage kimarsa bane kamar yadda su waɗanda ba musulmi ba ahlul kitab suke karanta ta tare da karakare suna kuma raka wa annabin Allah abinda bai cancanta an raka masa ba Allah madaukakin sarki yace
وَلَنْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أهلي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
نعم الله يشي. وهل أتاك نبأ القسم إذ تصوروا المهراب؟ وهل هما شن أتاك نبأ القسم لابار أبو كم صوما يازو مسا إذ تصوروا المهراب لوغة جلد ستسلق ورين إبادة ستسلق وستشبو إذ دخلوا على داود يعني ستشبو داود ففزع منهم سيرا زنا يصورة دسو قالوا لا تخف ستشتد فنصوروا قسمان بغى بعضنا على بعض مسو صوما نيبو دابيو sashinmu ya zalunci sashi ya ketar iyaka akan sashi fahkum bainana bil haqqi kai hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushtiq kada ka tarkace kada kai zalunci wahina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu zuwa hanya madaidaiciya inna hadha akhi wannan dan uwana ne lahu 99 naja yana da awaki guda 99 وليا نعجة واحدة يكما إنا دا أكويا أيتك فقال سيتي أكفلنيها كبان ونن أيك تزمى الكشينة نيزن لنجو لديك تزمى تاوى وعبزني في الخطاب كما يمت أن تامن يرن جاييني وجن مغنى وجن معنى جاموى مباش قال سي النبي داود يتي لقد ظلمك بسعال نعجتك إلى نعاج حقيقة يا ظالم تيكا ta hanyar roƙonka akuyarka daya ya hada da nashi akuyoyin wa inna kaseeran min al-qudata kuma da yawa daga cikin abokan tarayya la yabghi ba'dhum ala ba'd tabbas sashin su yakan yi wa sashi zalunci illa allazina amanu sai wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagartattu wa qalilum ma hum kadanni wadannan wadanda suke da wannan sifa din وظن داود أنما فتنه النبي داود يتبتر من جربيش فاستغفر ربه سين مذافر أبين جنسا وخر راكعا يفادي ينامي سجدا وأناب يقوم أزواز الله فغفرنا له ذلك الله يتسيمك ذافر تامسحك وإن له عندنا لزلفة أقول أمي ينادى قسنتي وحسن ما آبدكم كيكا ومقوما wannan ayoyi Allah yana ba mu kissar abin da ya faru da annabi Dawud da wasu mutane da suka tsallako masa suka shigo masa a nan karkashin wannan aya yawanci malaman tafsiri sun ambaci kissoshi da suke nuna ma'anar ita wannan aya amma yawanci waɗannan kissoshi din duka daga bani Isra'ila ne wani ma abin da aka ambata ko babu nassi ka san zai wahala bai dace ba ma a dangana wa annabin Allah irin waɗannan kisoshi din sun ambace su da yawa ko suna cewa annabi Dawud yana da wani almajiri ko wani mabi wanda yake da mata ita kuma matan nan kyakkyawa ce sai zamana annabi Dawud ya ganta yana santa kuma gashi tana da miji da haka ya za a yi babu yadda za a yi sai ya tura wannan mijina ta gurin jihadi gurin yaki ya kuma ce a sanya shi a gaba inda idan mutum ya tsaya ko dai yayi shahada ko a ci nasara saboda a kashe shi shi kuma ya auri wannan mata ta shi alhali kuma shi yana da mafi ko kusan 100 da haka wannan kuma matar shi guda daya to shine da yayi tura shi wannan abu je ya faru kuma dan yazo ya auri wannan mata ta shi shine Allah ya aiko waɗannan mutane suka yi mai irin wannan tambaya da makamancin irin abin da yake so yi babu shakka wannan kissa batacciya ce ba ta halatta a dangana ta ga annabin Allah ko ga magarin mutum ma ba za a dangana masa wannan ya zama abu mai kyau ba balantana annabin Allah da haka kissa ce ta Isra'iliyat ba ta da tushe wasu kuma suna maida abin maimakon ya zama mace a maimakon ya zama mata aure suna cewa wata ce ya yake so kuma wani ma yana son ta ma'ana shi annabi Dawud yana son ta kuma wancan yana so kuma wancan ya riga to amma zuwa annabi Dawud ya sanya ba za a bashi shi kuma annabi Dawud yana da mata shi kuma wancan bai da mace ku dan haka idan ya janye za a bashi amma in yana nan ba za a iya bashi ba to wannan yasa Allah ya turo wadannan mala'iku suka yi masa wannan jarrabawa wasu kuma suna kawo kisar a'a ita wannan mata din ba wai auren ta yake nema ba ba kuma neman aure suke tare ba a'a annabi Dawud yana cikin mihrabin sa masallacin shi gurin ibadar sa yana karatu sai wani tsuntsu ya fado kuma tsuntsun na zinare dan haka yaje zai dauka wata riwaya dan ya ba dan shi to da yaje sai tsuntsun ya tashi ya matsa gaba shi kuma ya bi shi sai da yaje wani rami wata koba ya shige shi ne yana leka kobar sai idan shi ya fada kan matar wani mutum kyakkyawa wadda tana cire da tufafinta sai ya ganta a cikin wannan yanayi ya ga kyakkyawa ce tana ganin shi ta saki gashin ta ya rufe jikinta gaba daya to wannan yasa ya tambaya matar waye aka ce matar wane ce yana ina ai yana can yana gurin yaki sai ya rubuta takarda cewa a tura shi inda za a kashe shi dan ya aure matar duk wannan ma kissa kwatacciya ce na ambata mana waɗannan kissoci ne saboda wala Allah wani ya karanta su a wani guri ko a wani tafsiri to duka ba duka kissoci ne suke fatattu dan haka wasu malamai suka ce wannan kissa yadda Allah ya bada ita haka ta faru menene jarraba wanda Allah ya yi wa Annabi Dawud har ya fadi ya koma zuwa ga Allah ya sujjada suka ce Allah bai ambata mana ba kamar Allamatu Sa'idi cikin tafsirin shi yace Allah bai gaya mana wace jarraba ya masa ba dan haka mu ma sai mu ballamarin haka ba sai mun kokarin mun gano menene jarraba wanda Allah ya masa ba wasu kuma suka ce a'a ai jarraba wanda Allah ya masa tana cikin kissa din tunda shi mai abokin rigimar da yazo ya bada jawabi ai bai saurari dayan ba yana cewa ina da wannan dan uwana ne yana da akuyoyi yana da akuyoyi guda 100 yana da awaki guda 99 ni kuma ina da akuya daya yace in bashi dayan kuma ya dame ni ya takura min har ya rinjaye ni to kun ga a hukunci kamata yayi saurari dayan bangaren to bai saurari dayan bangaren ba sai yace da kadin zalama ka bi su'ali na ajatika ila ni asu suka ce to wannan abin da yi shine yana fada kuma daga baya sai ya gane ba haka lamarin yake ba wannan haka su malami suka ambata amma anan ma su malami suka ce a'a ai tayu ya tambaye shi tayu kuma bayan ya gama bada labari shi abokin husumar ya san haka ne haka bai ja ba inda wani san ana iya samun mutane su yi husuma su yi rikici tsakanin su in ɗaya yazo ya faɗa abin ɗaya kurin sha zai haka akai dan haka tayu ya saurare shi suka ce ya za ya annabin Allah yi hukunci ba tare da ya saurari ɗaya bangaren ba dan haka duk inda aka koma aka dawo da maganganun da malaman tafsiri da yawa suke ambata dangane da ita wannan kissa din zaka ga babu abin da yafi sauki irin mutum ya dau matsayin malaman da suka ce menene hakikanin jarrabar da Allah ya masa Allah bai gaya mana nan ba amma dai Allah ya ba mu labarin waɗannan mutane da suka zo masa ana Allah ya ce wahal wannan istifhami ne na jan hankali kamar ma'ana tambaya ce amma ta jan hankali shin kwa labarin masu musuman nan da suka haura katanga ya zo maka to an jawo hankalin mai saurari tunda kwa labarin bai zo mai ba to bari yanzu ya kasa kunne ji me ya faru wal ataka naba'ul khasmi shin labarin waɗannan masu musuma ya zo maka in ka sawwarul mihrab yayin da suka shigo gurin ibada na annabi Dawud suna cewa annabi Dawud yana da gurin ibada da yake shiga yin ibada idan ya shiga kuma ya hana kowa ya shigo gurin to su da suka tashi wasu suna cewa masu gadi sun hana su shigo wasu suka ce a'a ba hana su a shigo ba tunda ya bada izini ne kada a shigo da haka ba za su shigo ba dan haka sai suka hauro katanga fadin Allah iz tasawwarul mihrab wannan ya gwada cewa haurowa suka yi ko ma dai me ya faru sun dai hauro katanga sun shigo masa iz zaqalu ala Dawud lokacin da suka shigo gurin Dawud fa fazi'a minhum sai yaji tsoro tunda yana zaune bai yi aure ba kuma ba hanya bace da ake saran za su shigo dan haka suna shigowa sai ya razana wannan nuna annabawa suna jin tsoro na dabi'a tsoro wanda yake Allah ya halicci dan adam da shi idan kuma suka samu tabbaci daga Allah to sai nutsuwarsu kuma ta dawo dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin saukar wallahu ya'simuka minan nas har gadin manzo Allah sahabbai suke zuwa su tsaya dan kada wani ya zo ya cutar da shi amma da aya ta tsoka manzo Allah ya ce kowa ya tafi shi ba wani abin da zai same ni Allah madaukakin sarki zai kare ni dan haka tsoro na dabi'a wannan ba laifi bane tsoro na dabi'a shine wanda Allah ya halicci mutum da shi. Duk dabi'a dan adam yanzu yana tsoron abin da zai cutar da shi. In kaga abin da zai cutar da kai ka gudu ko ka shige daki ka kulle ko gida ba za a ce kai shirka ba. Dan Allah ya ce wala tafahu wala taqafuhum wa khafuni. A ce dan bai zai tsoron wasu ya Allah ya ce shi kadai za a tsoro wa iyaya fattaqun wa iyaka iyaya farhabun. A wannan tsoro na dabi'a ba laifi bane. Kuma tsoron Allah daban yake da irin wannan tsoro. Shi tsoron Allah yana tare da kai a koyaushe kuma hade da girmamawa da so da kauna na wanda kake jin tsoro. Amma tsoro irin wannan yana kasancewa ne in kaga abin tsoron. In baka ganshi ba baka jin tsoron. Dukan mu yanzu nan ba wanda cikin mu nan da yake zaune da in ya ga kuna ma ba zai ji tsoro ba zai tashi. Da an ce ga ta nan sai mutum ya tashi kada ta harbe shi ya ji zafi. Kaga in ba ta nan ai ba zauna yake yana gudu ba sai ya ganta zai gudu. To sannan kuma a tsoronta da yake ba tsoro bane na kauna. Ba na tsoro bane da yake hade da so. Ba kuma tsoro bane da yake hade da girmamawa. Ba kuma tsoro bane da yake hade da ganin kurjinin wanda yake tsoro. Amma tsoron Allah tsoro ne hade da kauna da san Allah din da kuma ganin girman Allah din kuma kana jin tsoron Allah a koyaushe a kowane guri. To da haka wannan ya nuna annaba suna jin tsoro irin wanda yake na halitta na mutane. Da Annabi Dawud ya razana qalu da takhafsi tika ce kada ka ji tsoro. A nan za mu ga a gaba sun ce khasmani abokan husuma biyu. Amma za mu ga a damirin magana dalilin jam'i ne iz dakhalu yayin da suka shigo tasawwaru almihrab sun tsallaka kanga kaga jam'i ne sannan qalu suka ce amma a gaba sai khasmani abokan husuma biyu to wasu malamai suka ce ai jama'a ne masu yawa kamar Sheikh Usaimin cikin tafsirin shi yana cewa jama'a ne masu yawa da haka lafazin khasmani yana nufin bangarori biyu na husuma da waɗannan jama'a da waɗannan jama'a amma ka kalli zahiri kuma ka kalli gaban isar ba zai nuna maka gaskiya ba jama'a bane da yawa biyu ne rab saboda ya ce dan uwana yana da kaga ba tayi jama'a bane suna da sannan waliya ni kuma ina bai ce muna da ba bai ce walana ba to sai wasu malamai suka ce to in guda biyu ne aka yi kuma ake ka da mirin jami suka ce a larabci tabbas akwai abu guda daya akwai biyu akwai kuma uku abin da ya sama amma wani sa'in saboda samun sauki akan kawo zamiri na jam'i a gurin abu guda biyu in ta tuba ila Allah faqad saghat qulubukuma alhali ana magana kan mutane biyu in ta tuba kun ga alif tasniya in ta tuba wannan alif din da aka kara shi nuna su biyu ne in kuka tuba ku biyu ila Allah faqad saghat sai aka ce qulubu ba ce kalbakuma ba sai aka ce qulubu sai aka jam'i suka ce ana iya yin jam'i akan abu guda biyu dan saukin fada dan haka ba laifi dan ya zama an ce tasawwarul mihrab an ce irda qalu alai an ce qalu khasmani aba masu hukuma ne guda biyu ba ga ba guna ada ba sashin bai rakin kirki akan sashi kun ga anan wajen fada din shi wanda zai fada din ko kuma su da za su fada din wasu ayyana waye azalimin ba sun ce dai wani yayi wani zalunci a cikin mu to ga yadda abin yake suka ce fahkum bainana bil haqqi kai hukunci tsakanin mu da gaskiya wannan kalma wasu malamai sun ce ta suna dada karfafawa ne da abin da suke zaton za a yi musu da haka suka faɗi wannan kalma din dama annabin Allah ne kuma ba zai musu wani hukunci wanda ba na gaskiya ba amma wasu malamai suka ce a wannan kalma da suka faɗa bai dace su faɗe ta ba tunda annabin Allah ne sun zo gurin adalci da haka ba buƙatar su ce yi mana hukunci da adalci kada karkace domin in suka faɗa su kamar tuhumar su suke kamar ka zo gurin mutum ne ka ce wane ga abu kaza raba mana ni da wannan amma fa ka ji tsoron Allah ai da ka faɗa ka sai ce kana nufin bana tsoron Allah ne saboda kalmar kamar kana tuhumar sa ne to haka wasu malamai suka ce da haka bai dace su faɗi wannan kalma ba amma sun riga sun faɗa fahkum bainana bil haqqi kai mana hukunci da gaskiya wala tushkit kada ka karkace kada kai zalunci wahdina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu ta farki na daidai na tsakiya sawa'is sirat shine tsakiyar hanya mana hanya madaidaiciya wanda za ta kai mu zuwa ga abin da yake na daidai wannan shine abin da suka nema gurin annabi Dawud cewa yayi musu hukunci suka ce sai ce inna haza aqi wannan dan uwana suka ce dan uwan shi ne kode na nasaba na dangane ko kuma dan uwan shi ne a addini ma'ana dai ilakin labazin dan uwa kuma yana iya zama dan uwa a addini za ka ce ai wannan dan uwa na ne kana nufin dan uwa a addini akwai dan uwa na nasaba wanda kuka hada jini ki ai dan uwana ne kana nufin bana kun hada jini amma dauka da sana'a kana ita dan uwana ne ai wannan dan uwana ne kana nufin abokin sana'ata ne to amma anan dai yayi ilaki inna haza asu yace wannan dan uwana ne lahu 99 na'za yana da tumaki ko awaki guda 99 dari ba daya wali ya na'jatun wahida ni kuma dai ci da ni fa qala sayati akfilniha ka bani renan ta ma'ana ka bani ita in hada da na wani zan dinga kula da ita ta zama tawa wa azzani fil khitab kuma ya dame ni wajen magana hayyarin jayi ne fa karfi na wannan yana nuna ba ko yaushe mai gaskiya yake iya yin bayani yadda ya kamata ba zaka iya samu mutum mara gaskiya amma yafi iya bayani shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wancan hadisi yace kuna kamun husuma a tsakaninku amma wala Allah sashin ku yafi sashi iya magana ni kuma in yi hukunci gurgurdan abinda naji manzo Allah ya ce to duk wanda ne mai hukunci da haƙin dan uwan shi to ya sani wuta ce ya karfa ko ya bari saboda shi alƙali yana hukunci ne da abinda zai ji daga masu husuma ba laifi mutum ya dau lauya dan ya kare shi in yana kan gaskiya ba laifi kuma lauya ya kare mai gaskiya in akan gaskiya yake amma lauyan da zai je ya kare makaryaci ya san ƙarya yake to wannan abinda yake haramun ne kuma abinda yake ya karba na kuɗin haramun ne baya halatta amma in yana kan gaskiya amma ba zai iya bayani ba ko kankanta shekaru ko ku a tsoro ko ba zai iya ba ko yare ma yaje kota ana turanci shi ma baya jin turanci ana larabci baya jin larabci sai ya dau lauyan da ya san ka'idoji ko dokoki na kasa yanzu aka san nan in za ka yi shari'a dole ne ka nemi lauya saboda akwai su dokoki da wanda za a yi amfani da su a cutar da kai shi kuma ya san waɗannan ya san inda zai shiga ya fita sakin layi da waccan kwana da menene da zai faɗa in an shiga can ya tarbo nan har dai a baka gaskiyarka to ba laifi ka dau lauya idan ya zama kana da gaskiya a shari'a wani malami ya yi rubutu akan aikin lauya da hukunce-hukuncen shi da tsarin shi ba wani abu ne da musulunci ya haramta shi gaba ɗaya amma kowa ya sani ko ba kai karatu ba lauyan da zai je ya kare ƙarya ko rashin gaskiya to wannan shi ma karan kanshi ya san abin da yake haramun ne kuma kuɗin da ya karɓa haramun ne da haka a nan wannan da yake neman yake da 99 ya fi wancan iya jawabi gashi ce wa azzami fil khita ya ma buwaye ni wajen jawabi ya fi ƙarfi na da haka na zo kai min hukunci qala sai annabi dawo ce da qad zalamaka bi su'ali da ajatika ila ni'aji ya zalunce ka da ya roƙe ka ya nemi ka bashi akuya ka daya ya hada da nashi wannan ai zalunci shi da yake da guda 99 to anan ne wasu malamai suka ce jarrabar anan bai saurari dayan ba wasu malamai suka ce a'a tayi ya saurare shi tayi kuma ba wancan din ya yarda da abin da wannan ya faɗa dan haka da yayi wannan hukunci sai kuma ƙara bayani ya ce wa inna kaseeran min al-khulata da yawa sau da dama da yawa daga abokan cuɗanya wanda za ku haɗa wani abu ku yi harka da su da ya ba zai ba abuwan ala ba a sashin siyara cutar sashi wannan kuma yana faruwa ku haɗa dukiya da mutum a sami riba ya ce ba a samu ba ko kuma ma'ana an samu da yawa ya ce kaɗan aka samu ko abin bai lalace bai ce lalace wannan da yawa yana faruwa kamar da ya faɗa tu wannan ishara ce zuwa ga ɗabi'a da halin mutane kamar annabi dawo yana ishara ga cewa kai ma wannan karkaɗin wannan ɗabi'a din dan haka ba aikin mutanen kware bane sai yace illal ladina am kaga waɗanda suka yi imani mana su ne ba sa yin wannan aiki wa amilus salihati suka yi aiki nagartacce su ne ba sa cutan abokan hulɗarsu to kai ma ya zama kana da irin wannan wa qalilum ma hum amma ka danne masu wannan ka danne bayan Allah wanda zaka yi mu'amala da su ga su ce ka ba sai Allah ce wa zanna daud nan take sai annabi daud ya tabbatar anna ma fatannahu lalle mun jarrabe shi to anan ne suka ce wace jarraba ce to wasu wanda suke kawo wadancan kisoyi suke ai wancan abin da ya faru aka turo wai mala'iku da haka waɗannan ba mutane bane mala'iku ne suka zo mai da wannan dan haka ma haurowa suka yi dan in mutum ne ba lalle a masu gadi su bar shekara makatan lahiya hauro ba amma mala'iku ne sun shigo ba a gansu ba dan haka suka ce mala'iku ne suka zo suka sawwara wannan abin da ya faru kamar suna faɗa ne wani zai ce to yanzu ka faɗa abin da bai faru ba aka ce a nan ababin taqdiri ma'ana suna kaddara cewa da wannan dan uwana yana da dabbobi kaza ni ina da kaza kuma yace in bashi kana ganin yayi daidai sai annabi Dawud ya ce bai yi daidai ba dan haka suka ce to waɗancan masu kawo wannan kisoyi sai ce sai ya tana shi ma abin da yayi waccan to amma wannan kisoyi ba su inganta ba dan haka dai a nan Allah ya nuna cewa annabi Dawud ya gane jarraba ce Allah ya yi masa dan haka yana jin wannan fastaghfara rabbah sai ya nemi gafara ubangiji wa kharra raki'an ya fadi yana mai sujada raki'an anan ana nufin ya fadi yayin sujjada shine ma'anar raki'a wa anabi ya koma zuwa ga Allah da haka ya fadi yayin sujjada ya koma zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi Dawud yayi wannan sujjada yana tuba zuwa ga Allah mu kuma zamu yi ta don godiya ga Allah da haka idan mutun yana tilawa yazo nan sai yazo ma'ana gurin sujjada anan sai yayi idan su malamai ba suka ce ba ta cikin azaimin sujud wuraren da lallai sai an yi sujjada din to amma kuma ya tabbata manzon Allah yayi da haka mai tilawa idan yazo yi sujjada a gurin to yayi daidai Allah yace fa ghafarna lahu dhalik sai muka gafarta masa wannan abu Allah madaukakin sarki ya yabe masa wa inna lahu indana hakika shi a wajenmu la zulfa yana da kusanci wa husna ma'ab da kyakkyawan makoma da haka wannan abu ne ya faru da shi ba bane da zai rage masa daraja ko ya rage masa kima a'a wannan wata jarraba ce da kuma Allah ya yi wa annabawa da yawa kuma sun ci wannan jarraba kuma sun samu daukaka a wajen Allah madaukakin sarki duba da kurewar lokaci ne ya kamata mu tsaya in Allah ya kai mu gobe ma tsora abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu dada da kuskure Allah ya yi mana ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya karba ayyukanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu zama lafiya a wannan kasa da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya da arziki da albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin